Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a birnin Yamai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya dake birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya yau Alhamis 28 ga watan Nuwamban 2019 Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku Sanyinna muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 5 na safe kenan a Ghana wato karfe 12 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labarai
wayannan mutane an tabbatar su babakon to ba magana wani ko sanar da wani
Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannun amincewa da kudurorin doka biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar tabbatar da demokradiyya a Hong Kong. Yawan waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta faru a ƙasar Albania a cikin fiye da shekaru 30 ya ƙaru zuwa aƙalla 30. Ƙasar Uganda ta gudanar da gatar sanya tufafi da sarauniyar kyau ga matasa masu cutar HIV da nufin kawar da ƙyama da bambancin da ake nunawa masu ɗauke da cutar.
Kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta wanke wasu da ake zargi suna da alaka da kungiyar Boko Haram to ko menene hujjar gwamnati na wanke su
cewa a gyara kundin tsarin mulkin Najeriya domin wani mutum guda a cikin yan Najeriya miliyan 200 babban kuskure ne kuma kiran babu gaskiya a ciki kila da irin yaudara
To haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan majalisar Najeriya sun fara mai da martani kan kiran da Charles Okoye yana so shugaba Muhammadu Buhari ya zarce. Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Giras Abdi take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya kuma ga labaran shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannun amincewa da kudurorin doka biyu dake goyon bayan masu zanga-zangar tabbatar da demokradiyya a Hong Kong duk kuwa da kawancin kasuwanci dake tsakanin su da Beijing majalisar dattawa da ta wakilai duk suka amince da kudurorin da kusan murya daya makon da ya gabata daya dokar ta yi tanadin cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da kowace shekara China tana baiwa Hong Kong cikakken yancin cin gashin kai domin ba ta damar shata yanayin kasuwancin da ya dace da ita dokar ta kuma yi barazanar haɓaka takunkumi ga jami'an China da suka yi kunnen kashi doka ta biyu ta haramta fitar da hayaki mai sa hawaye da barkonon tsohuwa da albarusan roba da kuma ƙananan makamai zuwa ga 'yan sandan Hong Kong Beijing ta yi barazanar ɗaukar matakan ramuwa muddin Trump ya sanya hannu ga dokokin tana mai cewa Amurka na yin shishigi a lamuran cikin gida na ƙasar ta China China ta yi gargaɗin cewa sakamakon hakan kuma ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Yawan waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mafi muni da ta faru a ƙasar Albania a cikin fiye da shekaru 30 ya ƙaru ya zuwa aƙalla 30 a yayin da ƙasar take zaman makoki na kwana ɗaya. Ministar tsaron ƙasar Alta Zacha ta karanta sunayen waɗanda lamarin ya rutsa da su muryar tana rawa. Daga cikin waɗanda suka mutu sun hada da ƙananan yara wato da suka hada da ƙananan yara akwai aƙalla mutane 14 a birnin Dores da ke gabar teku sai kuma wasu aƙalla 15 a Tumani da kuma aƙalla 1 a Kurbin jami'ai sun ce adadin waɗanda suka mutu din na iya ƙaruwa yayin da har yanzu ba a san inda wasu jama'a suke ba da dama an kuma kai wasu da dama da suka ji rauni a asibiti gwamnati ta kafa dokar ta baci a yankunan da lamarin ya fi shafa a daidai sa'ar da ma'aikatan ceto ke ci gaba da aikin tono mutane daga baraguzai an kuma tura tawagogin ma'aikatan ceto da ƙwararru daga makwabtan ƙasashen Kosovo da Italiya da kuma Girka kusan kashi ɗaya bisa uku na 'yan ƙasar Uganda da ke ɗauke da cutar HIV suna a rukunin 'yan shekaru 15 zuwa 25 waɗanda ke cewa duk da yake ana samun ci gaba a rayuwarsu to amma har yanzu kyamar al'umma na ci gaba da kasancewa matsala a gare su. Domin faɗakar da jama'a akan haka kafin bikin ranar cutar kanjamau ta duniya a ranar 1 ga watan Disamba, kasar ta Uganda ta gudanar da gasar sanya tufafi da sarauniyar kyau ga matasa masu cutar ta HIV da nufin kawar da kyama da bambancin da ake nunawa masu dauke da cutar ta HIV. Nicholas Nwagaba jami'i ne a kungiyar da ke kula da matasa masu dauke da cutar HIV a Uganda. Idan kana dauke da cutar ana kallon ka ne tamkar gawa ce ke tafiya kuma ko kuma a ce kai fasiki ne. Wannan ne muke so mu sauya domin tabbatar da cewa matasan da ke dauke da cutar mutane ne kamar kowa, muna kuma son al'umma su karbe su. Kungiyar mai kula da matasa masu cutar HIV ta Uganda ta ce kusan kashi 6% na jama'ar kasar suna dauke da cutar, wanda shine adadi mafi girma a nahiyar Afrika. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sudan ta bi sahun sauran duniya gangamin yaki da cin zarafin mata. Kokarin Sudan din a matakin kasa ya kunshi shigar masu fasaha da 'yan siyasa da kuma kungiyoyin farar hula. Wannan ne karon farko a cikin shekaru 30 da Sudan ta shiga gangamin na kwanaki 16 na kasa da kasa mai fafutukar kawar da musgunawa da cin zarafin mata, wanda ma'aikatar jin daɗin jama'a da lamuran mata da yara ta shirya. A wani taron manema labarai, ministar jin daɗin jama'a Lina Al-Sheikh ta jinjinawa mata da suka shiga ake damawa da su a fafutukar sauyin siyasa a kasar ta Sudan da kuma shiraruwan bunƙasa lamuran mata. Al-Sheikh ta ce gwamnati ta kaddamar da gangamin na kwanaki 16 ne domin daƙile musgunawa mata da ake yi. Ta ce a wannan shekara suna ƙudurin mai da himma da samar da kuɗaɗe domin inganta kiwon lafiya, tattalin arziki da yanayin zamantakewar mata da 'yan mata da kuma ƙananan yara a birane da ƙauyukan ƙasar. Shekaru gwammai da aka samu na taɓarɓarewar tattalin arziki da yaƙin basasa ya raba mata da dama da mahallansu, inda suka koma a sansanonin 'yan gudun hijira a yammaci da kuma gabashin Sudan. A ƙarshe kuma ga al'ada, Juma'ar da ta biyo bayan ranar cika ciki wato Thanksgiving a Turanci na ɗaya daga cikin ranakun da aka fi sayen kayayyaki a shekara. Juma'ar garabasa da ake yi wa lakabi da Black Friday ana yi mata kallon somawar kakar sayayyar Kirsimeti, lokacin da kuma manyan 'yan kasuwa na Amurka suke samun babban kaso na ribar shekara. Shaguna da dama suna rage farashin kayayyaki matuƙa domin kiran masaya, yayin da su kuma masayan kan yi sammakon shiga layi domin su sami garabasar kafin ƙurewar lokaci. Ina ganin wannan babbar dabara ce ta kasuwanci, inji James Shraga, farfesan kasuwanci a Jami'ar Chicago. A hakikance cewa kantin Macy's shine na farko da ya tallata garabasa ga masaya na bikin cika ciki a lokacin faretin bikin cika ciki a New York a shekarar 1924.
Martala Faruku Sanyina kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. Yayin da Najeriya ta himmatu wajen ganin ta kawo ƙarshen ƙungiyar Boko Haram, rundunar sojan ƙasar ta Operation Lafiya Dole da take aikin wanzar da zaman lafiya a arewa maso gabashin kasar ta miƙa wasu mutane 983 ga gwamnan jihar Borno, Farfesa Babagana Umara Zulum, da ta ce ta wanke su daga zargin da ake musu na kasancewa cikin 'yan ƙungiyar Boko Haram ko kuma magoya bayan ƙungiyar. Ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana daga Maiduguri.
Kwamandan rundunar sojan na Operation Lafiya Dole, Major General Olusegun Adeniyi, da ya mika waɗannan mutanen ga gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umara Zulum, wanda suka haɗa da maza 978 da kuma mata guda 5 da dukkan su sanye da fararen kaya. Gaba da kingiwa da ke cikin garin Maiduguri.
I want to reassure His Excellency and good people of Borno State that the armed forces and Operation Lafia Adole in particular will not intimidate, coerce, or punish anyone unjustly.
Yace ina so in bayyana mai girma gwamna da kuma al'umman jihar Borno cewa jami'an sojan Najeriya da manu Operation Lafia Adole ba za mu tsorata ko hukunta mutum haka kurun ba. Dole ne sai mun bincike mutum kuma duk wanda muka samu bai da laifi za mu sake sa. Dan haka aikin bai gada.
If not found wanting, we surely be released.
Yace hannu guda kuma ga wadanda har yanzu suna tsaye a wurinmu za a yi musu bincike idan ba a same su da laifi ba su ma za a sake su a kuma hada su da iyalansu kamar yadda ku gani muna yi wa waɗannan a yanzu hakan bayan karɓan waɗannan mutanen 983 da gwamnan jihar Borno ya yi da kuma rundunar sojin Najeriya ta sai ta wanke gwamnan jihar Borno Professor Babugana Umar Zulum ya yi ma manema labarai ƙarin haske game da wannan lamarin kamar haka
wayannan mutane an tabbatar su ba bakwara ba ne ba magana wani ko sana da wani sala wanda an sun kawo sun ajiye makamin su ne da kamata bai tanadi ne kyau sai mun zanna mun yi sulhu da mutanen gari musamman wanda sun yi laifi babba kuma mun nemi shawara yadda wannan abin za mu kawo masala kafin mu farsu amma insha Allah kowane ne ga mai yanar yana kokari don saboda wanda yace fa ba sai yaki yayi hakuri dole za mu samu hanyar da za mu yi
Malam Ahmadu Jidda dai wanda yace shi din asalin jihar Adamawa ne da kuma yayi jawabi amma da jin sauran waɗannan mutanen da aka wanke ake kuma shirin zaka a yanzu hakan kuma abin da ke cewa
ne mutumin Adamawa ne muna godewa gwamnatin Najeriya muna godewa sojojin Najeriya muna kuma gode maka Your Excellency Governor of Borno State bai da haka muna godewa waɗanda suke aiki a cikin gidanmu tare da adalci ta yadda ni na idan har ya zamana mutum yana da matsayi fitowa ba tare da an tabbatar da bincike da ya gudana akan shi ba saboda haka muna gode maka da ka karbe mu daga cikin hannun su a madadin cewa mu yan uwanka ne yan Najeriya waɗanda suke neman ba da haɗin kai da goyon baya akan wannan ƙasa saboda cigaba da wannan kaddara ta faɗo akan mu sanadin abin da wanda muke ciki sannan kuma mu yi hakuri gurgurdan hali ni nayi zama gujin shekaru uku a ciki amma hakikanin gaskiya ba inda zai kuka da gwamnati ta bangaren adalci da bincike da kuma tsari da ya cancanta akan abin da suka karanta tare da ciyar da mu da akai yadda ka gani ina da lafiya haka kowa yake bakin gurgudun lafiya da Allah ya bashi
daga sai komandan rundunar sojan Najeriya na cewa kofar rundunar har yanzu a gure take ga duk wanda yake da aniyar mika makamin sa kuma yi saranda ga jami'an sojan Najeriya ko kuma wani jami'in tsaro da su karfe shi su kuma bashi horo na musamman kan yadda zai zo mai dogaro ga kansa Harun Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
wai ga dikin mutuwa mai ban tsado sai soja kun dikin mutuwa mai ban tsado sai soja don wata bidina ita ta mu sai soja don wata rigiwa ita ta mu sai soja wai kun da arna aka ko aka gayya ta kare
madalla gaida Haruna Dauda Bida wannan rahota to har yanzu dai muna Najeriya inda kwararru a fannin kimiyyar siyasa da manyan 'yan siyasa suka fara muhawara akan batun kiran da wani dan jami'ar APC yayi cewa zai garzaya kotu domin tilastawa majalisar dattawan kasar yin gyaran kundin tsarin mulkin kasar domin shugaba Muhammadu Buhari ya zarce da mulki bayan ya kammala wa'adinsa na biyu a shekarar 2023 daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta aika mana
a wani mataki ne kamar mayar da martani wasu 'yan majalisar dattawa sun yi tsokaci akan wannan bukata da Charles Oko na jihar Ebonyi ya bayyana cewa su hanzarta gyaran kundin tsarin mulkin kasa domin shugaba Buhari ya zarce sanata Abdullahi Adamu ya ce wannan kira ba abu ne mai yiwuwa ba
da farko tukunna cewa a gyara kundin tsarin mulkin Najeriya domin wani mutum guda a cikin 'yan Najeriya miliyan 200 babban kuskure ne kuma kiran babu gaskiya a ciki kira ne irin na yaudara dan a samu halin kakani kai an so ai wannan rawan take har an kai ga bayo duk dan majalisa da zai ki da kuri'a in an tashi yin muhawara da zai karsa cikin zabe an bar duk dan majalisa miliyan 50-50 ba zargi bane ba muna cikin dai lokacin ina gwamna na jihar Nasarawa da mu akai wannan al'amari an tauna ba ta haɗu ba an amaye ta an ƙi to yanzu so ake martaba mutunci da shugabanmu Muhammadu Buhari zai ƙara mulkin sa da shi a ɓata mishi tafiya masu kiran su su fara ja da baya inda ma za a yi gyara su fara da su kunyata mu
amma a nashi nazarin sanata Obasani ya ce tuni har shugaban Muhammadu Buhari ya mayar da martani akan wannan kira da Charles Oko yayi kuma yana ganin haka ya kamata ya zama zance ne na ƙarshe a wannan batun
mai girman shugaban ƙasa ya sanar da mu cewa kuma mu ma mun sani cewa ba shi bukatun neman wani abu wai shi ta zarce domin kundin tsarin mulkin kasar nan bai bada dama cewa shugaban kasa ya wuce shekara 8 ba kuma shi kanshi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanar da mu cewa kuma ya mana godiya ta musamman irin yadda muke kokari wurin ganin cewa mun hada kan majalisa da kuma gwamnatin shi wurin nemo ci gaban kasar nan gabaki daya saboda haka wannan mutum da ya fito yi wannan bayani kuma yake cewa zai je kotu to ina ganin yana bankaura ne kawai kuma yana fadin ra'ayin kanshi ne domin mu a mutum da muka yi hukumanci zaman da muka yi da mai shugaban kasa duk mun tsaya mun ittifaki mun ga cewa taimakon da zamu yi mishi taimako ɗaya ne shine duk wani kudiri da zamu yi a majalisa kuma kamar yadda kika sani muna nan muna yi wanda zai kawo ci gaban kasar nan cikin gaggawa
amma ga malami mai koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar Bains a nan Abuja Professor Usman Muhammad yana ganin labarin akwai kanshin gaskiya
wannan magana kaman wasa kaman wasa babu shakka za su zauna kuma za su so su canja kundin tsarin mulkin nan saboda shugaba Buhari ya wuce idan kin tuna idan ƴan Najeriya sun tuna kikikakan da aka samu na sa shugaban majalisa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da aka hango wanda yayi ta kawo cikas akan sa Dr. Lawal ya zama shugaban majalisar dattawa wato idan mutane suka lura da yanayin yanda gwamnatin nan take tafiya ba ta da bambanci da gwamnatin mulkin Buhari lokacin yana general
a halin yanzu dai ƴan ƙasa sun zuba ido domin su ga yadda wannan maganar ta zarce za ta zarce kamar waɗanda suka faru a baya Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 12 na dare da minti 18. Ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka.
Na Abdulkarim Dayyabu shugaban rundunar adalci ta Najeriya
ni ne mai suna Pastor Simon Dolly Secretary General na Christian Solidarity Forum
sunana CSP Sani Baba Inna ofisin kakanin rundunar sanda na Abuja
sunana Maryam Mamman Nasir ni ce shugaban kungiyar nan ta Arewa Initiative the Way Forward
sunana Yakubu Saidu shugaban Hausa Fulani hadaka FCT
sunana Comrade Afan Buba Abuya mai taimakawa ministan sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim
mahalatta taron neman hanyar shawo kan matsalar satan kananan yara a Nigeria da muryar Amurka ta shirya a birnin tarayya Abuja masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kamar yadda muka alkawalta, yau ma shirin zai dora a inda muka tsaya a musayarmi yau da aka yi a zauren taron da sashen Hausa ya shirya inda ya hada kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen kananan yara. Ga ci gaban tattaunawar.
Akwai abun da pastor ya fada nan. Abun da ya faru a yaron Bayasa, an ba shi keke, ina saman gidan, an ba shi keke. Daga hawo keke, inda zai dawo, zai kawo ma yanayin nan wasu abubuwa. Daga wurin abubuwa ya fara bangaren da naji kenan kuma yaro ta girma ya girma ya dan samu kudi ya duba cewar zai ya wuri ya ce tana so ya ce yana son ta abun da labarin da naji kenan akan abun kuma inda ya shiga ya kamata a giya kasar Najeriya abun da ya faru na gaskiya ina so in kawo muku example abun da ya faru saboda kace akwai harkan siyasa akwai abun da ana kira crisis entrepreneurs in ba kasa baya zaman lafiya ba su samu kudi an ce an yi kashe kashe a Owerri we su China asa su a 911 suna hanyar dawowa ina da shedu na tashi na je Owerri na soka na fara tambaya su China na ce ana kashe ku ne kuna rigiman a ce mai gida muna zaman lafiya ba abun da ya su ina da shedu har yawo ina Abuja yanzu na kira shi daga can na ce wannan abun da mun karanta a Daily Trust fa kariya ne fa siyasa ne fa ina Owerri yanzu wurin da an ce an kashe mutane ina wurin dan arewa da na kira ina da re ina da lafiya so ya kamata inda za a yi bincike a samu information a yi working with ainihin information so that a giya kasa gaskiya.
Malam Aliyu Sisopas, za ki mana don takaitaccen jawabi?
Kamar yadda jawabai suka gabata, mu yi murna mun ji daɗi da waɗannan jawabai. Abin da aka nemi yi bayani a kai shi ne, addinin Musulunci addini ne da ya ba da dama kuma ya ba da ‘yanci yadda ya kamata. A ƙarƙashin wannan Musulunci bai hana kowa ya je wani gari ya nemo ilimi ba. Baya cikin dokan Musulunci cewa kar wani ya je wani gari neman ilimi. Amma a je neman ilimi bisa ga tsari. Wani irin tsari shi ne na farko uba ya san wani malami ne zai kai ɗansa wajensa. Yaya malamin yake, yaya tarbiyyarsa take, yaya iliminsa yake. Na biyu, uban ya riƙa bi, yana bibiya halayen ɗan a wajen malamin. Ba wai ya ɗauki ɗa ya kai wajen malami kawai shi kenan ya manta shekaru da shekaru bai ma san abin da ake ciki ba. Ya riƙa zuwa yana kai ziyara wajen malami yana ganin yaya ɗan nasa yake. Shin abin da ya kawo ɗan shi yake yi ko kuwa wani abu yake yi daban. Alhamdulillah muna nan Abuja wajen shekara 25 ko 30. Ni da ɗan uwana Malam Haruna Abubakar Mungadi, Allah ya masa rasuwa, Allah ji kansa. Shekarun gada muka yi duka makarantun tsangaya muke da su a nan Abuja. Hikiman da muka yi tun farko mu a namu tsari. Mun karɓi yara gwargwadon yadda za mu iya control. Ba mu karɓi adadin da ya fi ƙarfin da za mu iya control ba. Na farko kenan. Na biyu, duk mutumin da ya kawo mana ɗa, da yawa akan samu malamai sukan tashi su je garuruka suna karɓo yara. Mu ba ma zuwa mu karɓo. Sai dai mutum ya ɗauko ya kawo mana. Idan ya ɗauko ya kawo mana, za mu gaya masa da sharaɗi. Sharɗin shi ne ɗanka zai yi karatun ƙur'ani, zai yi karatun ilimi, sannan za mu saka shi boko. Ka yadda? In ya ce ya yadda to shi sai mu karɓi ɗan. Idan muka karɓi ɗa, abu na farko da za mu koya masa alƙur'ani, sai ya sauke alƙur'ani tukunna. In ya sauke alƙur'ani muka tabbatar da ya iya karatun ƙur'ani, to sai mu saka shi primary school. Muna da makarantu a primary school da yawa a nan wanda in an je an bincika za a samu sunayenmu inda muka yi rijista yara baya da adadi. Yaro yana yin primary school yana ci gaba da gyara karatun ƙur'aninsa. Lokacin da ya gama primary school sai kuma mu saka shi secondary school a gin har yanzu. Idan ya secondary school ya gama yana yin secondary school ana koya masa ilimin hadisai da fiqihu wanda zai gyara addininsa da tarbiyyarsa da kuma ɗabi'arsa. Idan ya gama wannan sai ya je university. Lokacin da ya je university za mu yi ƙoƙari muna da contact da university duka na Najeriya musamman na Arewa. Muna samun admission daga wajensu kuma. Idan yaro ya yi digiri, lokacin da yake digiri in ya je makaranta an yi hutu zai dawo inda muke. Idan ya dawo inda muke zai ci gaba da ɗaukar karatunsa na hadisi da ƙur'ani da abubuwa. In hutu ya ƙare kuma za mu tattara masa. Akwai tsarin da muke wanda mu muka san muka yi wannan tsarin. Zai koma makarantarsa. Haka zai ta yi har ya zo ya gama digirinsa. Alhamdulillah ƙarƙashin wanga tsari tunda ana magana ne a gurguje. yau anan Abuja ba mu rasa dalibi na tsangaya wanda ya digiri a hannun mu sama da mutum 50 ko 60 yanzu haka saboda ku zama sheda shi yasa ni turo danga guda uku wannan ya digiri ya gama wannan injiniya yake karanta wannan economy yake karanta kuma dukkansu daga tsangaya yanzu a dibe su a ce suna daidai da sauran masu gararan ba wannan in ka bashi shugaban kasa zai yi rikewa saboda digiri yake da shi engineering ne ya karanta kun san karatu engineering yadda yake wannan yana karatu economic a Birnin Kebbi University dukkansu sun gama waɗanga guda biyu wannan shi yake kai yanzu bai karasa ba kuma daga makarantar tsangaya kuma suna nan wasu na nan secondary yanzu haka wasu na nan primary yanzu haka wasu na nan university yanzu haka akwai su a Sokoto akwai su a Kebbi akwai su a Zamfara kai cikin su ba akwai wanda har sun gama yanzu ma ma'aikatu ne a waɗancan universitocin da sun kai suna can yanzu haka karkashin wannan tsari da muka dauka na tsangaya tun kafin gwamnati ta kawo magana wai makarantun mu muke kan wannan tare to da a ce duk sauran malamai masu almajirai da sun bi irin wanga tsarin da muka dauka da hakan bai faru ba damuwa shine duk wanga abu da muke yi a nan gwamnati bata san muna yi ba mu muke yin abin mu babu wani ma'aikatar ilimi da ya taba zuwa ya tuntube mu akan yaya kuke yin wannan abu kuma in an zo ana maganar makarantun tsangaya sai a dauko mutanen da ba su da ko mutum guda a gidansu wai su za su yi magana akan malaman tsangaya ga mu kuma zaune ba a ba san da mu ba mu muke da abun nan fa amma ba a neman mu waɗanda ba su da kowa ya za ka yi magana abun da ba hanyar ka ba to yanzu ga su za su yi muku karatun Qur'ani su yi muku turanci kuma su faɗa muku irin digirin da sun ka karanta dan ku tabbatar daga wannan tsangayar alab kan filkotan mu take muna da shi a Gwagwalada muna da shi a Kubuwa kuma suna nan yanzu in ka zo da safe ana tashi karatun Qur'ani za ka ga yan primary sun diba sun wuce za ka ga yan secondary sun tafi masu digiri suna can satin ga da ya wuce kaunar wannan ta samu admission a University of Birnin Kebbi ta tafi yanzu haka tana can mace ta kuma yi primary ta yi secondary ta gama ta samu ta tafi yanzu haka tana can Birnin Kebbi tana yi kuma duk dai a wannan gidan da muke akan wannan tsari to idan da dukkan malamai za su yi haka to da ba a samu wannan matsala ba
to madalla kafin mu haska fitila kan wani sabon batu za mu ji shawarin waɗansu matasa da suka halarci taron kan matakan da suke gani za a iya dauka domin shawo kan wannan matsala kafin nan a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilan mabinin tarayya Abuja da suka jagoranci wannan tattaunawa sai kuma Chibahiro Diodone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com
kai mata sune duniya
Madalla a gaida Alheri Grace Abdu da shirin domin iyali. Kafin mu kammala shirin ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
To Hafiz shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannun amincewa da kudurorin doka biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar tabbatar da demokradiyya a Hong Kong duk kuwa da kawancin kasuwanci da ke tsakanin su da Beijing. Yawan waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta faru a ƙasar Albania a cikin fiye da shekaru 30 ya ƙaru ya zuwa aƙalla 30 a yayin da ƙasar take zaman makoki na kwana ɗaya. Kusan kashi wato domin faɗakar da jama'a akan wato munin ƙyamar masu ɗauke da cutar HIV/AIDS, ƙasar Uganda ta gudanar da gasar sanya tufafi da sarauniyar kyau ga matasa masu cutar ta HIV. Da nufin kawar da kyama da bambancin da ake nuna musu a cikin al'umma. Nicholas Niwagaba jami'i ne na kungiyar da ke kula da matasan inda ya ce wato ba abu ne mai kyau ba yadda ake ɗaukar masu cutar a zaman gawa ce kawai ke tafiya ko kuma ana kallon su a zaman fasikai.
To masu sauraro muna neman afuwa a farkon shirin mun dan samu tangardan na'ura. To anan muka kammala shirye-shiryen mu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. Kada manta za a iya aika mana da sakonni ko a koda yaushe ta hanyar email ta adireshin hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho akan lambar mu alamar tarawa 1 202 205 yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Murtala Faruku Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodine da ya taimaka ya hada shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Carl ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa sai mun hada a shirin mu na hanci.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.